This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da shirin na yammacin yau Laraba 31 ga watan Yuli shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hawwa, kungiyar Hamas ta ce Isra'ila ta kashe shugabanta Ismail Haniyeh a wani hari da ta kai Tehran, babban birnin kasar Iran. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta dakile ɗaya daga cikin hare-haren Rasha mafiya muni na jirage marasa matuƙa. Sannan cibiyar kata da ke Amurka ta ce zaben shugaban ƙasar Venezuela da aka gudanar ranar Lahadi bai inganta ba.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani hari ta sama da sojojin Mali suka kai a wata mahaƙar zinare kusa da wani ƙauye da ke iyakar ƙasar da Algeria. Ya rutsa da wasu 'yan kasashen Nijar, Najeriya da Chadi.
Kwatsam a jiya da yamma jirgi maras matuƙi ya fara shawagi a take ya shiga ɓarin wuta kan mutanen da ke nan.
Haka zalika a yayin da Najeriya ke ɗaukar harama na fara zanga-zangar gama gari da na matsin rayuwa da matasa a ƙasar ke shirin farawa a ranar 1 ga watan Agustan nan. Gwamnatin ƙasar ta shiga lallashin matasan da wasu tsare-tsare da ta ce za ta bullo da su na tallafawa rayuwa domin su dakatar da zanga-zangar da ta ce tana gudun abin da kaje ya dawo.
Gwamnati za ta riƙa ba matasa wasu 'yan kuɗaɗe da zai riƙa tafiyar da rayuwarsu kafin su samu ayyukan yi.
Ɗaya daga cikin matakan da ta ce za ta ɗauka kenan. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Muna kuma tafi da shirin zamantakewa tare da Zainab Babaji, inda shirin a wannan makon zai dora ne akan tattaunawa da al'ummar jihar Sokoto ta arewacin Najeriya dangane da shawarwari kan yadda 'yan Najeriyan za su haɗa kai domin samar da zaman lafiya. Amma da farko a gyara zama a saurari labaran duniya kashin farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya ga labaran. Kungiyar Hamas yau Laraba ta ce Isra'ila ta kashe shugabanta Ismail Haniyeh a wani hari da ta kai Tehran, babban birnin kasar Iran, inda Haniyeh ya je bikin rantsar da sabon shugaban Iran. Wani bayani da Hamas ta tura ta kafar Telegram mallakar ta na cewa an kashe Haniyeh ne a wani gida da ke Tehran, babban birnin na kasar Iran. Rundunar tsaron juyin halin Iran ta ce an kashe ɗaya daga cikin dogarawan tsaron Haniyeh ma a wannan hari da aka kai da asuba, kuma ana kan binciken al'amarin. Nan take dai Isra'ila bata ce komai ba. Mutuwar ta Haniyeh na zuwa ne watanni 10 bayan da ƙungiyar ta Hamas mai samun goyon bayan Iran ta kaddamar da wani hari a kudancin Isra'ila ta kashe mutane 1,200 ta kuma yi garkuwa da 250. Isra'ila ta mai da martani ta wajen kaddamar da hare-haren soji a Gaza da suka yi sanadin mutuwar Falasɗinawa sama da 39,400. A cewar ma'aikatar lafiyar Gaza, wadda ba ta bambance sojoji da farar hula a jimlar ta. A halin da ake ciki kuma, wani tsohon mai bayar da shawara kan harkokin tsaro na ƙasa a Isra'ila ya gaya ma muryar Amurka cewa ƙungiyar Hamas ko kuma ƙungiyoyin Hamas da Hezbollah masu alaƙa da Iran na fuskantar mawuyacin zaɓi wajen yanke shawara kan irin martanin da za su maida ma Isra'ila saboda kashe 2 daga cikin manyansu a hare-haren na biranen Beirut da Tehran cikin 'yan sa'o'i kawai daga jiya Talata. Brigadier General Jacob Nagel mai murabus, tsohon mai bayar da shawara kan tsaro ga Prime Minister Benjamin Netanyahu, ya yi tsokaci kan wannan lamarin ne a wata hira ta wayar tarho da muryar Amurka yau Laraba. Isra'ila ta jaddada cewa ta kashe Fa'ud Shukri, babban kwamandan sojin Hezbollah mai hirkwata a Lebanon, wadda Amurka ta ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci. a wani hari da Isra'ilar ta kai jiya Talata kan wani gida da ke tungar kungiyar a kudancin birnin Beirut. Har yanzu dai kungiyar ta Hezbollah bata ce ko an kashe Shukri ba ko a'a.
To madalla an jima kadan Ibrahim zai sake dawowa da karshen labaran duniyar. Yanzu shirin zai nausa jamhuriyar Niger. Inda wakilinmu da ke can Suleiman Mumini Barma ya shaida mana yadda wani hari ta sama da sojojin Mali suka kai kan wata mahakar zinari kusa da wani kauye da ke iyaka kasar da Algeria ya rutsa da wasu yan kasashen Niger din Najeriya da Chadi, lamarin da ya haifar da asarar rayukan jama'a da kawo yanzu ba a tantance adadin su ba, yayin da waɗanda suka tsira ke kira ga hukumomi da su gaggauta ɗaukar matakan mayar da su gida.
Sanarwar da rundunar mayakan kasar Mali wato FAMA ta bayar a kafar talabijin mallakar gwamnati ORTM na cewa dakarun tsaron kasar da takwarorin su na Burkina Faso a ƙarƙashin yarjejeniyar da ke tsakanin kasashen IOS sun kaddamar da ayyukan kakkaba na haɗin gwiwa a jiya Talata 30 ga watan Yulin 2024 ta hanyar amfani da jiragen sama a kewayen ƙauyen Tinzawaten da zummar kare al'ummomi da dukiyoyinsu daga ta'asar da haɗakar ƙungiyoyin ta'addanci ke tafkawa kan 'yan ƙasar Mali, matakin da ya bada damar wargaza ma'ajiyar makamai da sauran kayayyaki da lalata motoci da dama. Saboda haka rundunar FAMA ta buƙaci jama'a ta ƙauracewa wuraren da 'yan ta'adda suka kafa sansani, in ji wannan sanarwa.
L'état-major général des armées invite la population civile dans le secteur à se tenir à distance.
Tinzawatan da ke kusa da iyakar Mali da Algeria nan ne wasu sojojin Mali da 'yan rakiyarsu na kamfanin Wagner suka rasu a ranar Lahadi 28 ga watan Yuli a yayin wani ƙazamin faɗan da suka kafsa da 'yan awaren ƙungiyar CSP na arewa Mali. Mafari kenan hukumomin kasar suka tura jirage da nufin shan fansa, kamar yadda wani mazaunin yankin da bai so a ambaci sunansa ba ya bayyana ta wayar telefon.
La bataille a pris fin le dimanche. Le calme a regagné le site d'orpaillage.
Yace bayan fada ya kammala a ranar Lahadi, ganin yadda kura ta lafa 'yan kasuwa da masu ayyukan haƙar zinare suka koma kan aikinsu a mahaƙar Tinzawatan. Kwatsam a jiya da yamma jirgi maras matuƙi ya fara shawagi a take ya shiga ɓarin wuta kan mutanen da ke nan da sauran waɗanda ke shirin ɗagawa a motoci. Wannan lamari ya rutsa da wasu 'yan Nijar da 'yan Najeriya da 'yan Chadi masu haƙar zinare, in ji waɗanda abin ya wakana a kan idansu. Sun tabbatar da cewa an samu asarar rayuka, yayin da wasu da dama suka ji rauni, ko da yake kawo yanzu ba wasu takamaiman alƙaluma a kai. Waɗanda muka zanta da su sun buƙaci hukumomi akan buƙatar aike musu ɗauki.
Abin da aka halbo da an karkashe mutanen wata gawan ma baka san ma ko taka ce ko ba taka ba, diga al'umma nan wurin kwakwanci. Akwai mutanen Niger, akwai na Najeriya, jiya ana cikin hawan motocin ne nan wurin aka halbo wannan abin, motocin duk sun watsi. Domin Allah, muna neman gwamnati ta taimako mana da abin hawa wanda za mu samu mu fita daga cikin ƙasar nan.
Kenan mu da bamu ji bamu gani ba, bai kamata abin ya zo ya shafe mu ba. Muna roƙon gwamnati ko ta dakatar da waɗannan haftar da mutanen Niger, da Allah a taimaka mana. Muna roƙon gwamnati ta kawo mana ɗauki da wuri.
Wata majiya a ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Niger ta bayyana cewa hukumomi na bin diddigin lamarin, saboda haka ne ma aka umarci 'yan ƙasar su dakatar da kai da kawo a yankin. Sannan an buƙaci su taru a wani wurin musamman da aka keɓe kafin a nan gaba a fara kwashe su zuwa gida. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Suleiman Mumini Barma. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To Hawa, jiya Talata mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta yi wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin Atlanta, inda ta yi magana kan hubbasar da ta yi a kan iyakar Amurka da Mexico, tana mai ƙoƙarin daƙile tasirin wani batu wanda tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da wasu fitattun 'yan Republican ke gani a matsayin wani babban abin yakin neman zaɓe. Harris na nuni da tsohon matsayinta na mai shari'a, inda ta gaya ma dubban magoya bayanta a Atlanta cewa gogewar da ta yi a kotu a matsayin mai shari'a wato ta gunduma da kuma Attorney General ɗin California ta ishe ta ta iya tunkarar Trump. Harris ta ci gaba da cewa,
"The Attorney General of a border state. In that job, I walked
Harris ta ce a matsayina na Attorney General ɗin jihar da ke kan iyaka yayin wannan aikin na yi tafiya a hanyar ƙarƙashin ƙasa daga Amurka zuwa Mexico a wannan kan iyakar tare da jami'an tsaro na tunkari ƙungiyoyin safarar muggan ƙwayoyi da bil'adama waɗanda ke shigowa ƙasarmu ba bisa ƙa'ida ba na gurfanar da su gaban shari'a sau da yawa kuma na yi nasara a ɗaya ɓangaren kuma Donald Trump ya sha kurarin shirin kare iyakarmu amma bai taɓuka ba. Yayin da tashin hankali ke ƙaruwa a faɗin ƙasar Venezuela dangane da zaben shugaban ƙasar da aka gudanar ranar Lahadi, cibiyar Kata da ke nan Amurka na cewa zaben wanda ake takaddama a kai wanda kuma ya kai ga ayyana shugaba Nicolas Maduro a matsayin wanda ya yi nasara a ta bakin cibiyar ba abin da za a ayyana a matsayin demokaradiyya ba ne. Wannan cibiya mai zaman kanta wadda tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter da matarsa Marigaya Rosalyn suka kafa ta tura ƙwararru 17 masu saka ido kan zaɓe zuwa wannan ƙasa ta kudancin Amurka a wani bayani da ta yi da daren jiya Talata. Cibiyar ta ce wannan zaben bai da ingancin zaɓe na matakin ƙasa da ƙasa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai Najeriya, inda a wani yunkuri na baya-bayan nan da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na shawo kan matasa don su jaye daga zanga-zanga gama gari da za a fara a gobe Alhamis. Wasu ministocin gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu sun gudanar da wani taron manema labarai a Abuja inda suka zayyana wasu matakai da gwamnatin ta ɗauka don sauƙaƙawa jama'a matsalolin da suke fuskanta. Wakiliyarmu a Abuja Madina Dauda ta halarci taron, ga kuma hirar wato ga ƙarin bayani da ta yi min ta wayar tarho.
Ministoci biyar suka yi mana jawabi a yau ɗin nan a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Akwai ministan watsa labarai, akwai ministan tattalin arziki na Najeriya, akwai kuma ministan ma'adinai da ƙarafa, akwai ministoci dai biyar hawa.
To
muhimmin abin da suke cewa shine ana roƙo cewa matasa kada su fito wannan zanga-zanga, domin ba a san in an san farin abu ba a san ƙarshensa ba. An ba mu misali da ƙasashe da suka yi irin wannan zanga-zanga, duk da cewa niyyarsu shi ne su yi zanga-zangar lumana, kada komai ya lalace, kada wani ya rasa ransa, amma kuma a yanzu haka ƙasashe sun zama abin tausayi.
Na'am, da suka nemi cewa din to suna kira ga matasan nan suwa su dakatar da wannan zanga-zanga, waɗanne ne daga ciki gwamnatin ta amsa za ta aiwatar na cewa lalle su haƙura su kada su yi, amma ga abin da za a aiwatar?
Gwamnati ta buɗe wani shafi ko dandali ta musamman da ya kamata yanzu matasa waɗanda suka gama karatu, suka gama digiri, ba su da ayyukan yi, to su yi ƙoƙari su bi waɗannan shafukan, za a baza su a jaridun ƙasa, za a faɗe su a kafafen yaɗa labarai. Kowane matashi da ba shi da aiki a yanzu ya yi ƙoƙari ya cika wannan sharuɗan da za a shimfiɗa a waɗannan dandalin. Gwamnati za ta riƙa ba matasa wasu 'yan kuɗaɗe da zai riƙa tafiyar da rayuwarsu kafin su samu ayyukan yi. Buhun shinkafa akan naira 40,000. Kuma yanzu gwamnati ta ɗau matakin sa ido saboda manyan 'yan kasuwa da ke sayewa su zai su ajiye saboda ya tsada su ci gaba da sayarwa a gaba. To duk wanda ya fito ya wannan gwamnati ta yi alƙawarin za ta kama mutum kuma za a hukunta shi.
Na'am.
Za a an fito da abinci a yanzu.
Daga cikin buƙatun nan da matasan suka gabatar, akwai batun kiran da suke na cewa a maido da tallafin man fetur, kuma maido da farashin wutar lantarki kamar yadda yake a da, wanda ana ganin wannan su ne manya-manyan abubuwan da suka jefa 'yan Najeriya a cikin halin da suke ciki. Me gwamnatin ta ce game da wannan?
Abin da matasa suka faɗi ya yadda cewa gaskiya ne. Da kuɗi za a yi matakan gyara ne aka ɗauka. Saboda haka maimakon su yi zanga-zanga su yi haƙuri a nemi dandali da za a zauna da gwamnati a tattauna.
To Madalla, an gaida Madina Dauda, ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ya da zamu ƙara gyara zama mu saurari shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke hada kan al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban kasa. Sunana Zainab Babaji. A yau ma wakilin sashen Hausa na Muryar Amurka a jihar Sokoto, Muhammad Nasir, ya ci gaba da tattaunawa da waɗansu al'umma ne da suke zaune tare ba tare da tashin hankali ba. Suna kuma hulɗa ta arziki duk da shike sun fito daga shiyoyi daban-daban na Najeriya ne, daga kuma ƙabilu da addinai daban-daban. Ga ci gaban tattaunawar tasu.
Shirin zamantakewa na wannan mako ya yi da zango ne a jihar Sokoto.
Sunana Alhaji Sani Umar Jabbi, sarkin yakin gagi, uban kasar gagi. Idan za a yi riko da abin da tsarin mulkin Najeriya ya fito da shi, to kuma aka aiki dan Najeriya ba a caga bako, duk inda yake dan nan na yake so ya zanna ne yake, to a amince da haka dan, to ina ga wannan zai kawo zaman lafiya.
To ranka dade da yake mun ji al'ummomin da azumi na cikin gundumar ka kuma sun tabbatar da suna zaune lafiya da junansu, wani irin amfani kila za a nuna a hali yanzu a ce zaman lafiya ya kawo a cikin wannan ginaka?
To babban amfani da za a nuna wa ga zaman lafiya ya kawo, in ka zo yanzu cikin kasata inda yake zama mini Nigeria, irin ta maji da wannan take da zu irin Offa Road, irin Mabera, zaka iske ga coci ga masallaci kuma ba taba hada ba, wani biyu katangar su ma daya tsakanin masallaci da coci kuma ba taba hada ba, kuma kowa na da fahimta da juna. So kaga idan da babu wannan sai a samu mutum da ganin Sokoto gaba daya gari ne na musulmai ne. To amma kuma yanzu suna da hakuri da juriya da wanda ba musulmi ba, shi ma yana wurin ibada kuma ba taba shi ba. Na biyu, idan ka dibi yadda suka kasuwancin su, a zo a yi hadan siyasa, hadan kone-kone, kuka kayan su ba taba ba, ba taba shagon kowa ba, ba taba wurin gidan kowa, ba taba kone gidan kowa ko an ka buge shi ba. Na uku, idan ka zo kuma makarantun ne da ake karatu zaka iske duk su ne, akwai dan kabila Igbo, akwai dan kabila Yarbawa, akwai dan kabila Kudanci da Kudanci, akwai dan kabila Arewaci da Arewa maso tsakiya, kuma dukkan su da al'adunsu ba ta samu matsala ba. Zaka iske ma National Service NYSC. So nan ababe ya sa muna abubuwa tare, sannan ayi na biyu masarauta ta wadda gani yan majalisa na nika tattauna da su, akwai fasto cikin su, akwai wakilan kristoci da yawa, wakilan mata da matasa, wannan duk abin zaburo wanda gwamnati ka so ayi ko wani abu, ina bi dasu duk in bi goyen bayan kowa. Duk abin da mun ka fahimce shi, su kristoci na magana coci a hada mutane su gyara halayya kaza, su ba da goyen baya ga shirarwan gwamnati. Mu ma masallatai muna haɗi, kungiyoyin mata na kan ana haɗi, kungiyoyin mata na musulmi ana haɗi. To wannan shi ne akwai zamantakewa ta kwarai. Kuma hakika yau duk wani abu za a yi yau wanda ya kunshi na jama'ata, sai na ce ina rabaran Iliya, ina rabaran Matthew, ina rabaran Bulus, duk muna bi dasu mu haɗu mu tattauna menene ra'ayin mutanen su, ga namu mu yi matsaya guda wanda ba ta taba interest ɗin kowa, ba da ci zarafin kowa ba, ta bi daidai da interest na muka promotion. To kowa sai shi ta yi shawara mutane ne ta hannun da suka yadda, sai su yadda da abinda gwamnati ta so a yi a nasara, sai a samu goyon baya 100%, ba a samun rejection, ba a samun tashin hankali ko ta tsaniya, saboda su ne shugabannin addinai, su ne shugabannin da jama'a suka yadda da su, su ne adda aminci da al'ummar su. Kuma lallai in muna magana da su, muna tattauna da su, muna wanzar da zaman lafiya, muna ƙara faɗakar da fahimta. Political ne guda muke, secondary school guda muke, primary school guda muke, kasuwa guda muke, kuma babu da za a yi mu ke juna, dole mu yi hulɗayya wannan. So kaga Najeriya kenan, mini Najeriya, cikin gidajen mu na sarauta duk yau akwai ɗan ƙabilu, akwai matan nan ma auro, kuma sun hayayyawa, kuma ɗiyansu suna annan tare da mu yau. Duk majalisa ta, walau ɗan bai raba na, walau ɗan Ibo ne, walau ɗan Tibita, walau ɗan Plato, duk suna nan cikin family ɗinmu, kuma mun zan guda, kuma kowanne suna ya zama sarki cikin ɗiyansu. To wannan muna shi aka haɗa kan Najeriya, kowa ya mutunta wani, kowa ya mutunta addini wani, kowa ya mutunta ƙabila wani.
Har yanzu ina tare da ɗaya daga cikin al'ummar da ke zaune a wannan unguwa.
Sunana Reverend Iliya Ibrahim na Hakan Church a nan cikin birnin Sokoto.
Wani irin darasi zamantakewa kuwa kamata a ce ta nuna ga Najeriya da ke ita ma ƙasa ce wadda addama mabambantan ƙabilu da kuma addinai?
akwai babban darasi ranar 26 a watan 12 da ya gabata. Mun taru da musulmanmu da kristocinmu sun zo sun taya mu bikin sallar Christmas, wanda har mun kira media sun dauka an sa a television domin a gani irin kokarinmu na kawo zaman lafiya da fahimta juna, wanda babban darasi ne. Dan a cikin azumin da ya gabata mun zo nan mun taro mun yi buɗe baki da musulmi da kristoci tare, duka mun sa wannan a media an gani a television domin su a koyi cewa darasin idan mu mun fahimci junanmu addini mu bai kawo mana fada ba, addini bai kawo gawa ba, damuwan daga gare mu ne, sa'an da mun fahimci juna za mu zauna lafiya. So mun bar wannan ya zama darasi domin sauran garuruwa ko kuma sauran inda ake zaune da mabambantan addinai da kabilu daban-daban a fahimci zama taren shine cigaban mu, shine arzikin mu, domin duk inda babu zama lafiya babu cigaba, babu kuma kwanci hankali, babu arziki kenan. Ko kasuwanci, ko sana'a, ko addini ma bai shiwa in babu zama lafiya. So amma in an koyi zamantakewa tare za a samu cigaba.
Rabaran Iliya, bayanai sun nuna cewa dai ana zaune lafiya kuma ana jin daɗin zaman lafiya din. Wani irin hasashe gare ka, ko kuma wani irin makoma kuke fata a wannan yanki?
Babban makoma da muke fata a wannan yanki shine mu cigaba da haɗin kai har ya zama gurbi ga waɗansu malamai da kuma pastoci wanda ba sa cikin rukuninmu, ba a Sokoto kaɗai ba, da Najeriya gaba ɗaya. A cikin zamantakewa mu anan ba ma duban me zaka ba mu, a muna duban me zame ma al'umma ya zama da taimako a gare ta. Shi yasa har wancan kungiyar ta kafu kuma muke zama tare, muke aiki tare. Sa'annan kuma ina so in mori damu ma in yi kira ga pastoci da malamai da kowanne irike matsayin da Allah ya bashi. Idan kwaɗayi ya ɗauke ka kai malami ko pasto, ka bi 'yan siyasa za ka zubo da darajanka. Kuma an ce mutunci madara ne, in ya zube bai kwasuwa. So yana ba ma malamai da pastoci shawara, ba umarni ba, shawara. Matsayin da Allah ya baka a matsayinka na jagoran addini, ka riƙe shi da gaskiya kuma ka koyar da gaskiya. Amma ka bar kwaɗai, domin kwaɗai zai halakar da mu. In ka dubi abin da yake faruwa yanzu a cikin ƙasar nan, waɗansu pastoci da malamai sun zubo da darajansu, har ana faɗa masa maganganun da bai dace a social media ba, domin neman tunani ko faranta wani zuciya. Baka faranta Allah rai ba, ka faranta wani zuciya zai zo ya dawo ya zama damuwa gare ka. So irin haɗin kan da muka samu muke tafiya, ina fatan ya zama gurbi ga waɗansu su koya, ba a Sokoto kaɗai ba, a dukkan Najeriya, domin mu samu zaman lafiya. Addinin mu duka guda biyun nan bai koya mana fitina, bai koya mana tashin hankali ba, duka ina kila da zaman lafiya. Amma jagorantan addinin da kuma masu bin addinin su a damuwa. So in an fahimci juna, an tsaya a yi rayuwa da gaskiya, kowa ya bi Allahn shi, to za mu samu zaman lafiya, za mu samu cigaba. Damuwan da muke a cikin ƙasar nan za ta warke. Amma rashin bin addinin da yanda ya kamata, da rashin faɗar gaskiya, da son zuciya, da kwaɗayi, dishi ya jefa mu irin cikin wani halin da muke ciki.
Zaman lafiya da daɗi, sai da shi zan cimma burina.
To har yanzu dai a cikin shirin na zamantakewa ina tare da wata mata wadda ita ma tana cikin mazauna wannan unguwar da aka kira ƙaramar Najeriya a nan Sokoto.
To sunana Lami Musa, ni daga nan ne ta maje.
To sha'anin kamar irin kasuwanci da hulɗaya ta waje, ba cikin gida ba an hito waje, kamar irin sana'o'i, ya kuke zaune da waɗanda kunka bambanta da ƙabila da su ko addini?
To gaskiya a fannin kasuwanci zamantakewa ta wurin aiki ma na gwamnati, muna tare da kabilu daban-daban. Bisani ni shugaba ne, marubuciya ne na matan kan gaba daya, mukan yi zama da matan famuwa, mukan koya ma kanmu juna sana'o'i domin yantar da kan mata, mukan hana zaman banza ga mata, mukan nuna ko ruwa ne ka samu ka sai da shi ka sarrafa shi, mukan kuma ba su shawarwari, mu koya musu akan duk abin da namiji ya kawo, kada ka lalata da shi, kada ka banzartar da shi, domin lokaci zai yi zaka bi dai abin nan kuma ba zaka same shi ba.
To wani irin darasi kiga ya kamata a ce Najeriya ta koya daga ku da azumi tare da su mutane da kunka samu kanku kabilunku sun bambanta addinin kai bambanta da su, wani irin darasi ya kamata Najeriya ta koya?
Ina so Najeriya gaba daya ta san da cewa mu da Allah ya hada a cikin Najeriya a matsayin magada na Najeriya, mun zama daya da musulmi da krista da dan gargajiya. Idan har muna girmama ra'ayin kowa ga addinin shi, baka raina addinin wani ba, to za a sami zaman lafiya. Amma idan ka raina addinin wani, yau fada ya shiga tsakaninka da wannan addini, kai ka ja ma kanka. Kowane addini yana koyar da zaman lafiya, amma waɗanda suke ba ta gari da masu zaman kashe wando suke kawo tashin hankali domin neman wani abu na nasu zuciyarsu wanda kuma baya kawo ci gaba sai dai ya kawo koma baya. Allah dama ya albarkace Najeriya da abubuwa da yawa waɗanda idan ka sarrafa su za su zama da amfani.
Shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara dan na san akwai abun more.
Har yanzu ina tare da wata baiwa Allah a cikin shirin na zamantakewa wanda ita ma tana zaune a cikin wannan unguwar. Ya sunanki?
Sunana Aminatu Aminu.
To me a shawarar da zake baiwa sauran al'umman Najeriya idan aka kutanta da yadda ki zauna yankin da ba nake ba kuma haki aure gidan da ba kabila ke ba kuma kina zaune lami lafiya wani irin kira kuma shawara zake baiwa ƴan Najeriya?
To ni dai shawara ne zan ba ma ƴan Najeriya shine zaman fahimtar juna a neman zaman lafiya da juna saboda da kuma muna da musamman mu mata ta bangaren mata mun cika samun matsalan na jahilci abin kaman akwai wanda basu taba yin tahiya ba sun je wani gari sun ga abubuwan da ke faruwa a Najeriya to sai ka ga in sun ganka kai inda ka zo bako kan da ba dan kike da ke aure nan sai a dinga gani kike daban kike ana nuna bambanci to shi a matsalan mu tsakanin mu mata duk ko Hausan ne ba fadi daidai ba sai a doke ka ki wani iri kaman ke a jahila to shi ya abin da ni dan fahimta a nan wurin. So apart from that duk others jam zaman lafiya muke zaune ko ne ba wani matsala na.
Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya zo ƙarshe. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Sokoto Muhammad Nasir da waɗanda suka bada zarafin tattaunawa da su da Murtala Mansa da ya waƙe mana shirin zamantakewa da waɗanda kuma suka sada ni da ku ni Zainab Babaji da na shirye shirin nake cewa mu huta lafiya.
Dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara da
tare. To ma dalla sai a tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma mun zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice.
To a takaicen kungiyar Hamas yau Laraba ta ce Isra'ila ta kashe shugabanta Ismail Haniye a wani hari da ta kai Tehran babban birnin kasar Iran inda Haniye ya je bikin rantsar da sabon shugaban Iran. Wani bayani da Hamas tura ta kafar Telegram mallakarta na cewa an kashe Haniye ne a wani gida da ke Tehran babban birnin na kasar Iran. Rundunar tsaron juyin juye halin Iran ta ce an kashe ɗaya daga cikin dogarawan tsaron Haniye ma a wannan hari na Asuba kuma ana kan binciken al'amarin. Rundunar sojin Ukraine yau Laraba ta ce ta dakile ɗaya daga cikin hare-haren Rasha mafiya muni na jirage marasa matuka inda ta kakkaɓo dukkanin jirage 89 da Rasha ta cillo da dare. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin saman ƙasar ta kuma kaɗo wani makami mai linzami da Rasha ta harbo wanda ya doshi yankin Mykolaiv. Kyiv babban birnin ƙasar Ukraine shi ne aka fi aunawa a wannan hari na jirage marasa matuƙa. Sarhi Popko shugaban hukumar kula da birnin Kyiv ya faɗi ta kafar Telegram cewa an kakkaɓo jiragen sama marasa matuƙa fiye da dozin guda a sararin saman Kyiv da kuma wasu wuraren da ke kusa. Yayin da tashin hankali ke ƙaruwa a faɗin ƙasar Venezuela dangane da zaben shugaban ƙasar da aka gudanar ranar Lahadi, cibiyar Kata da ke nan Amurka na cewa zaben wanda ake takaddama a kai wanda ya kai ga ayyana shugaba Nicolas Maduro a matsayin wanda ya yi nasara a ta bakin cibiyar ba abin da za a ayyana a matsayin demokaradiyya ba ne.
To masu sauraro baki ɗaya kuma anan za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da daddare idan Allah kai mu misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chad wato 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai Julie Lovers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima ku. Thank you.